يا الله يا الله نرجع الله نكينا نرجع بروتك تنتهي وا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba jin Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatar an ga wannan shekara ta 2022 lami lafiya jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da sabon guri da sukan kuduri aniyar daukar wani mataki na daban da za su sauya rayuwar su ko a gwamnatance shugabannin al'umma sukan yi jawabai da alƙawuran inganta rayuwar al'umma sai dai ba su fai akan samu cimma irin waɗannan gururi ba to ko a fannin zamantakewar iyali akan samu irin waɗannan gururi domin neman sanin abin da ya fi ciwo al'umma tuwa a ƙwarya shirin domin iyali ya ga ya dace mu nemi jin ta bakin masu saurare da nufin jawo hankalin hukumomi kan waɗannan buƙatu waɗanda za mu nazarta ɗaya bayan ɗaya da nufin inganta rayuwar iyali a wannan shekara da Allah ya nuna mana cikin alherinsa ga abin da waɗansu a Najeriya suke cewa hirarsu da wakilinmu Zainab Babaji
to Iliya sunana Siman yanzu zamu zo da lafiya da shauran ƴan uwanmu abokan zama mu abin da muke bukata kenan ai mana asibiti wanda zamu je mu sha magani da sauki in ciwo ya kama mu Allah ya sa ta tausaya mana idan mu samu abin da zamu dan kaiwa abin masarufi akan lokaci ba sai mun tare da mun dan sha wani wahala ba ruwan sha ba mu da shi sai dai bayan Allah da suka sana yin dan bohol suna abin to nan ne muke dan samu mun zamu sha amma magana ruwa kan babu asibiti ma babu rashin lafiya abin da yake ma ya kamata ai mana magana akan sa ba shi ya kamata ya mana magana akan sa ba
sanadin ne sabo su ba ma iyayen mu aiki a gwamnati mu yara kuma su ta mu su ba mu admission a makarantu don da muna zama gida yana sa mu na abuwa da yawa da baki ba amfani kuma a don saki abubuwa su soka ta wurin mu don ba kuɗi rashin kuɗi na sa abubuwa da yawa a gida yana sa ma yara sata rashin biyayya abubuwa daban-daban kuma to muna buƙatar gwamnati su kalle fuskar mu ta talakoki su ba mu abubuwan da ya kamata su ba mu sake kuɗi sake abinci yayi sauki abinci yayi tsada su sa abinci yayi araha
amma a gida ne kike ganin kaman iyaye suke bukata ta yadda ku yara za ku samu biyan bukatunku
iyaye suna neman kuɗi suna neman aiki sosai kuma daga yanda yanayin yake iyayen mu suna neman aiki suna neman kuɗi sosai inda ba don da aikin hannunsu nan ba da yanzu wata kila mu yara ma ba mu cin abinci don ta hanyar aikin nan ne suna samu suna ba mu amma kuma masu sa da abincin mu sai su zo saukar da sadan abinci din inda iyayen mu za su iya samu su siya
sunana Tina Nathaniel Wardaki akwai abubuwa da yawa da gwamnati suka yi mana alkawari amma ba su cika su ba na da muna da rashin hanya ba hanyoyi masu kyau zuwa gidajen mu wani gefe ma za a kripin nashi a ba mu kura ne duk gidajen mu ga kura ga mura ga cuta so abu yana ta kara wahaloli amma ko su rage mana ga rashin ruwa babu ruwa a ga mutum ta fama yana neman ruwa kuma aka ce water is life to kuma ba ruwa sannan abubuwa da ya kamata gwamnati su yi ga na rashin abinci ma duka abinci ya yi tsada sosai abin da nake son gwamnati su taimaka domin taki ta hau dole manoma shi ma zai dinga kara kudi abinci amma in takin ta yi sauki gwamnati sun talafa ma talakoki da taki an yi noma abinci shi ma zai yi sauki ina so gwamnati su taimaka a wannan shekarar sabon shekarar nan da muka shiga su taimaka ma talakoki to gashi nan a bangaren kiwon lafiya gaskiya akwai matsala domin yanzu na gwamnati ga kowane lokaci sai dai ana nan ana yin strike ne mutum ba lafiya ana kai asibiti za ta a komar haka har mutanen su rasu kamar yau ma al'amun rashi domin zuwa asibitoci an kai plateau ya ce a ba wuri a ba wannan talafa su taimaka a kara bude asibitoci domin kiwo talakoki
a jamhuriyar Nijar kuma daga cikin batutuwa da al'umma ke son ganin gwamnati ta mai da hankali a kai akwai batun kula da lafiyar mata da harkokin tsaro da samar wa matasa aikin yi da dai sauransu kamar yadda suka shaida wakilinmu Sulaiman Muni Barba
sunana dai malama Rabi Suleiman Madugu daga nan birnin Yamal jamhuriyar Nijar. Kira na a wannan shekara ta 2022 ga gwamnatinmu. Muna son a yi mana tallafi bisa bangaren kiwon lafiya, tunda akwai matsaloli da yawa, balle abin da ya shafi mata masu juna biyu da yara kankana, dan da akwai matsaloli da yawa wannan bangaren, balle cikin kauyuka wanda ba cikin birni ba.
Na da Halisu Abdullahi, mazaunin birnin Yamai. Muna fata lalle zuwa ga gwamnatin kasar mu ta Nijar a wannan shekara ta 2022 ta yi kokarin magance mana matsalar tsaro da ta addabi waɗansu yankuna na kasar mu, wanda kullum kwanaki biyu zuwa kwana biyu sai mun ji an ce nan an kashe, nan an yi kaza, an yi kaza. Lalle wannan matsalar tana da cikin matsalolin da suke damun kasar mu ta Nijar, da kuma kokarin inganta fannin ilimi musamman bangaren matasa, domin an ce matasa su ne manyan gobe, su ne za su zo su jagoranci kasar nan inda ba su da kyakkyawan ilimi, baya da za a yi kuma Nijar ta kasance ta ci gaba, zai zama na kullum kasar tana na a inda take, inda har matasa ba su ci gaba ba.
Ni ce Maryama Idi, ina zaune garin Yamai. Fatan mu a wannan sabon shekara ta 2022 da ta fara shi ne muna so a yi yaƙi da wannan tsadar rayuwa ta yi mana tsadar kuɗi. Muna so da kan fannin lafiya ma mu samu sassaci, na so a samu na da ruwan sha ingantacce, wutan lantarki ma a samu wani da ita ko ina birni da ƙauye, matasa sun ka ƙare karatu a nema musu aiki ko kuma a ba su tallafi su sana'a, da a yi aiki da ƴancin hanci da karɓar rashawa. Muna fata asibitoci su ma a samu magani a cikin asibitoci saboda wahalar ta yawa.
Mu abin da muna fata shugaban ƙasa ne Nijar, duk abin da yana yi ya sa Nijar samu lahiya na kasa. Muna son lahiya cikin kasa tukuna, kaske Nijar babu lahiya, wallahi babu lahiya. Muna son lahiya cikin kasa, tunda wajaje da yawa ko wurare da yawa da mutane ba su nan ga kwana yanda suna so, kuma ba su nan ga zama cikin garin su yanda suna so. Kenan mu abinda muna fata dai wannan abubuwa duk matakin da gwamnati yana doka ya doka kasa ya samu lahiya.
To ni Yarima Abdu, mazamman Yamai ne. Lalle fatanmu na alheri zuwa ga gwamnati na ta taimaka ma talakawa, mu fatanmu su yi rinkuli zuwa ga ba da tallafi na aiki. Na farko akwai noman rani, gurare da yawa suna goron noman rani. Nannan noman ranin nan ta yaya ne za su kai da shi, ta yaya ne za su je su ciyo wani abu wanda za su ƙara ci gaba da wannan aikin, kuma wajen aiki na hannu. Nannan mutane suna aiki na hannu ne, babu inda za su je su sai da su yi wannan su sai da shi. Kenan ya kamata a ce gwamnati ta yi hanya babba babana wadda za ya kasance kuma wannan aiki idan suka yi kawai sun reshen yana saiwa, kuma suna zuwa su sayo hallau kayan da za su yi aiki da shi, shine dai ci gaban talaka.
Ni ce Falmata Mukhtar, shugaban kungiyar nan ta matasa wato Youth for Innovation Mentality. Kira gare ni da babban murya, gwamnati dai sabo shekara muka shiga, muna so mu ga sabon yanayi, mu ga canji. Kenan jami'an tsaron nan namu da ke fagen daga a kai musu kayan aiki, sannan a ba su izinin su yi aiki. Dan in babu zaman lahiya, babu kwanciyar hankali, babu zancen kiwon lahiya, babu zancen lahiya, babu zancen karatu. Kenan in hankalinka bai kwanta ba wani abu dubbai su, kenan wannan babban matsalar mu na farko da ke ci mana tuwa a bayan shi ne tsaro. Matsalar tsaro, Nijar na da matsalar tsaro. A ba ma jami'an tsaro kayan aiki, sannan a ba su order su yi aiki. In aka samu kwanciyar hankali, sannan a yi maganar kiwon lahiya. In aka yi kiwon lahiya, sannan a yi maganar karatu. Don waɗannan abubuwan da duk da na zana duk suna bayan kwanciyar hankali. In babu kwanciyar hankali, waɗannan abubuwa duka ba su yiwuwa.
To ba izinin la za mu haska titila kan waɗannan batutuwa da nufin jawo hankalin hukumomi domin ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin Zainab Babaji da kuma Suleiman Muni Barma da suka kafa mana tubalin dandalin tattaunawa waɗannan muƙalu a wannan shekara, da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su ne ashe mu maza ba.